sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan auna lafiya har yanzu dai Ibrahim ka Almasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin ciki kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 29 ga watan Disamba. Bayan labaran duniya za a ji wato za a sake jin wani rahoto kan yadda kungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane a Najeriya ke ta amfani da hanyoyi daban-daban wajen yaki da tsatsauran ra'ayi ciki har da masu kokarin koyar da sahihiyar fassarar harshen Larabci musamman ma ga matasa.
Mutanen da suke ganin suke bindiga su kashe na kashewa su yi fahimta wadda ba ita ba da ake cewa fanatics to dun rashin sanin Larabci. Idan da sun koshi da Larabci ko da dabba ba za su taba balle kuma da Adam.
Kamar kowane daren ranar Juma'a yau ma muna tafa da rahoto na musamman inda Muhammad Awal Garba zai tabo batun kulle jijiyar tsaro tsakanin kasar Kamaru da Rasha. Awal din zai kuma sake shigowa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Babu Makeri da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Rasha ta kai hare-hare ta sama babu gaggautawa a fadin kasar Ukraine da bata taba yi ba tun fara yaki a cikin watan Fabrairu shekarar 2022 inda ta harba mukamai masu linzami 122 da gumman jirage mara matuka a cewar jami'ai a yau Juma'a. Hare-haren ya kashe akalla fararen hula 27 da kuma jikata akalla wasu 144 ba tare da lissafa waɗanda suka makale ƙarƙashin buraguzai ba. Hukumomi sun ce akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru. Kakakin ma'aikatar sojan saman Ukraine Yuri Ihnat ya faɗa a wata tattaunawar talabijin cewa Rasha ta yi amfani da makamai masu linzami samfurorin hypersonic cruise da kuma ballistic ciki har da ƙirar X-22 mai wahalar ganowa. An tabbatar a hukumance an samu fashewa a Kyiv da arewacin Kharkiv da yammacin Lviv da gabashin Dnipro da Zaporizhia da kuma Odessa mai tashar jiragen ruwa. Jami'ai sun faɗa a yau Juma'a cewa akalla mutane 20 sun mutu biyo bayan gocewar laka daga ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya afka yankin Kyiv ta kudu a gabashin Congo. Wannan ya kai adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da gocewar laka zuwa mutane 60 a Congo a cikin mako guda. Jama'ai sun ce gocewar lakan da aka samu a wurare sun haɗe gidaje a jiya Alhamis a unguwar Bori a cikin yankin Mwenga. Shugaban yankin Walubila Ishtikilo ya ce mutane 20 sun mutu ne sakamakon nutsewar gidajensu da suka yi a cikin lakan. Gwamnati ta faɗa a yau Juma'a cewa tana ƙoƙarin aikewa da ma'aikatan agajin gaggawa a inda lamarin ya faru domin kwashe mutane daga gurin. Ana sa ran isar wata tawagar manyan jama'an Hamas a Al-Kahira a yau Juma'a inda za su bada haɗin kai ga shawarar Misra ta zaman lafiya domin kawo ƙarshen yaƙi tsakanin Hamas ɗin da Isra'ila. Shirin zaman lafiya na Isra'ila mai mataki uku ya kira ga sakin mutane da Hamas ta yake garkuwa da su tun ranar 7 ga watan Oktoba lokacin da Hamas ɗin ta kai hari a kan Isra'ila da kuma sakin fursunonin Falasɗinawa da ke hannun Isra'ilan kana a tsagaita wuta da zai kai ga kawo ƙarshen yakin da kuma kafa gwamnatin Falasɗinawa ta masana da za su tafiyar da ƙasar. Hamas da ƙungiyar jihadin Islama sun samu ƙudurin shirin zaman lafiyar tun makon da ya gabata a cewar rahotanni. Ita ma ƙungiyar ta jihadin Islama tana yaƙi ne da Isra'ila. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani ɗan rajin Hong Kong Tony Chung wanda ya taɓa kira da a baiwa yankin wato mai yankin ya zama mai cin gashin kansa kuma mafi ƙarancin shekaru a mutane da aka ɗaure ƙarƙashin dokar tsaron ƙasa ya faɗa a yau Juma'a cewa zai nemi mafaka a Birtaniya. Beijing ta kafa dokar tsaron ƙasa a Hong Kong ne a shekarar 2022
bayan shafe watanni ana gudanar da zanga-zanga kana sautari ana tada rigima akan masu zanga-zangar a yanki wato a wannan yanki wanda Burtaniya ta taba mulka a baya. Chong ya ce ya isa Burtaniya lamun lafiya kuma ya shigar da bukatarsa a hukumance ta neman mafaka yayin da isa kasar. A cewar wata sanarwar da ya kafe a shafinsa na Facebook da sanyin safiya yau Juma'a, ya ce ‘yan sandan tsaron ƙasa a birnin Hong Kong sun sanya ido sosai a kansa duk da cewar ya kammala wa’adin zamansa gidan yari a cikin watan Yuni kana a hana shi yin aiki. Jaridar Washington Post ta ce an sake shi da wuri saboda hali nagari da ya nuna. A ƙarshe an tsige wasu shugabanni uku a wani kamfanin jiragen sama da tsaron ƙasar China daga cikin manyan 'yan siyasa masu ba da shawara ga jam'iyyar kwaminisancin ƙasar, yayin da Beijing take ƙoƙarin yin waje da wasu manyan mutane daga harkoki masu alaƙa da sojan China, inji kamfanin dillancin labaran Shinwa a jiya Alhamis. Tsige mutanen daga harkokin soja wani bangare ne na yunkurin da shugaba na China Xi Jinping yake yi na yaki da cin hanci da rashawa, wanda ya kai ga tsige manyan kwamandojin soja daga mukamansu da kuma fuskantar binciken cin hanci da rashawan. Sai dai masana suna kallon wannan yaki da cin hanci da rashawa a matsayin wata hanya da shi yake bi wurin yin waje da abokan adawa da yake kallon su a matsayin barazana ga mulkinsa. Masu sharhi sun ce jerin tsigewar na baya-bayan nan ya nuna akwai gagarumin cin hanci da rashawa a sashen tsaron China, kuma hakan ka iya shafan karfin sojan China a yaki.
Babaya Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji a Najeriya, kungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane sun dukufa wajen yaƙi da tsatsauran ra'ayi na addini da na siyasa da dai sauransu. Hasalima, akwai waɗanda suka himmantu ga koyar da sahihiyar fassarar harshen Larabci don yaƙi da tsatsauran ra'ayin addini. Nasir Adamu Ilikaya, gare ka.
Aikikar adon musulmi na tabbata ne da ƙwarewa wajen iya magana da harshen Larabci, ko koyon harshen wata riba ce ta hulɗa da jama'a a sauran sassan duniya. In ji Farfesar Larabci na Cibiyar Larabci ta Najeriya da ke Ingala, Ibrahim Muhammad. Farfesa Muhammad ya ce mafi gwanin cewa harshen Larabci a Najeriya mabiyin addinin Kirista ne, da hakan ke nuna harshen na kowa ne.
A Najeriya muna da ƙwararren masanin harshen Larabci, Kirista ne. Sunan shi Profesa Ishaq Agumbi. Ya samu ɗaukaka a duniya Larabawa, kuma an san shi ficacce ne, kuma gwani ne ƙwararre akan harshen Larabci. Duk inda ake wani abin da ya shafi Larabci a duniyar Larabawa, sai an kira shi ya zo ya zauna a gaban shi, ake kasawa a tasa a gaban shi. Profesa Ishaq, muna alfahari da shi cewa ɗan Najeriya ne duk da kasancewar shi Kirista.
Shugaban asusun Dr. Umar Adam Gusau ya ce ta hanyar harshen zai taimaka wajen fahimtar addini da zai kawar da gurguwar fassara da kan kawo masu kauce hanya da sunan addini.
Mutanen da suke ganin suke bin daga su kashe na kashewa su yi fahimta wadda ba ita ba da ake cewa fanatics, to duk rashin sanin Larabci idan da sun koshi da Larabci ko da dabba ba za su taba balle kuma da Adam. So muna so mu cimma cewa ta hanyar shirye-shirye da wannan taruka a yaɗa Larabci, mutane su sani da wanda ke musulmi da wanda ba musulmi, domin Larabci language ne, kowa na iya koyi, kamar Turanci ne. Misali, kamar shi musulmi, ko ka so ko baka so ba dole ka yi Larabci. Kullum sai ka yi Larabci, in kai sallah ka yi Larabci, ka yi kiran sallah ka yi Larabci, komai naka ba ka yin sallah da Hausa. To in za ka yi Larabci a tilas, me yasa ba za ka je makaranta koyi shi ba?
Daga sashen Larabci na Jami'ar Abuja, Farfesa Indagi Muhammad ya ce za a iya koyon harshen a sauki in aka fara koya wa yara daga gida.
Da za ka ce ma yaro ba ne wannan littafi, suka ce iti kitab, kai ta yin Larabci ko subahul khair ina kwana, ba lallalle ba ne sai mutum ma ya je ya shiga aji ba. Wani lokaci ma sa a nemi malamin Larabci ba za a samu ba. Mutane mu je makaranta yin diploma ko degree, in ka ce ya zo ya yi Larabci sai ce idan ya gama ina zai yi aiki.
Mawaka masu magana da Larabci kamar ruwa irin Dr. Ibrahim Mu'azzam sun gabatar da baituka kan lamuran rayuwa.
وأروي من الشعر قولا ركيكا ينسي الفتاة التي أينعت بنات التشادي أراهن دوما نجوما علت وقد شعشعت
harshen larabci ya dade a arewacin Najeriya don hulɗar kasuwanci tsakanin yankin da kasashen larabawa na arewacin Afirka da kuma dalilin tafiya Makka don aikin haji. Nasiru da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Khalqin wa khulqin azimin fa ni'mat sifatu allati mutsilat.
To gaida Nasiru, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan.
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta kulla wata yarjejeniya kan harkokin tsaro tsakanin ta da takwarata kasar Rasha. Hakan ya faru ne a daidai lokacin da Rasha ta mamaye kasar Ukraine, kuma dukkanin manyan kasashen duniya suna Allah wadai da wannan mamayar, fama da yadda Moscow take ta kai mugun hare-hare ga kasar Ukraine. Amma kasar Jamhuriyar Kamaru ta kulla wannan halaka da ita, masu fashin baki suna ta kudin albarkacin bakin su kan wannan yarjejeniya da aka kulla ta tsaro tsakanin Yaounde da kuma Moscow. Alhaji Garba Abubakar, mai bayar da shawara ne a bangaren harkokin kasashen gatari na kasar Jamhuriyar Kamaru, ga abinda ya ce.
Hakikan Kamaru ta yi sayin taimakon tsaro ga gwamnatin din Rasha. To amma mutane su gane cewa Kamaru yanzu zaman da take yi ita duk wani kasan da zai kawo mata taimako ta kowane fanni, sabila da kare al'ummanta, tattalin arziki, duk wani abin da zai je ya taimaka wa al'umman kasan Kamaru, Kamaru na sa yi da su. Su gane kuma Kamaru bata zaɓi a yi wa Rasha takunkumi ba. Kamaru ta nuna cewa ita sulhu shi ne mafi alheri ga wannan fitina da yake kasan tsakanin Rasha da Ukraine. Amma su European yadda suke so a tafi wannan, kasashe masu zaman kansu, kasashe masu neman arziki, masu neman kuma ai zaman lafiya, ba za su goyi bayan su ba. Su sun san abin da suke wa Rasha wannan irin takunkumi. To Kamaru kuma baya cikin bai cikin wannan hangen din. Shi Kamaru ai sulhu, ai zaman lafiya, a san kuma dole kasa ta ci amfani da ita. Kamaru ta riga ta yi sayin abinta, kana zaman kanta, duk wanda ya zai kawo mata taimako tana nan da shi.
Ba manga sisi dan jam'iyyar yan da kunda ne na yan baruwanmu, shi ma ya yi karin haske kan wannan al'amarin.
A gaskiya abin da zan iya faɗa akan wato jejeniyan da aka yi tsakanin kasan Kamarun da kasan Russia, wato abin da zan iya ƙarawa menene, wato kada mu manta cewa tun 2006 lokacin da Vladimir Putin ya zo South Africa, tun lokacin din ne fa ya soma hangan cewa ba akwai fili, akwai wajen shiga, akwai shiga a Afrika da zai iya shiga ya yi taimako. Wato lokacin din ya zo ya hada kawuka, ya yi maganganu da wato manyan 'yan economic da kuma military da suke nan a South Africa, na ɗaya kenan. Na biyu kuma kada mu manta, wato an yi wato zama Russia da Africa a Sochi lokacin din wato 2019, lokacin ne wato zaman din ya zo ya rika sosai, har Vladimir Putin wato ya hangan cewa fa gaskiya a inda ake tafiyan nan fa zai iya taimako, ni ma za su iya taimako na, wato abokantaka tsakanin Russia da Africa wato za iya tafiya 50-50 a ji daɗi. Kuma kada a mance cewa a tafiyan da ake yi wa Africa, wato kasashen Africa dewa, wato ba su son turawa, wato ina fara kan turawa, wato ina magana shanin Faransa, Amerika, Ingila, Espanya, wato yadda suke tafiyar da siyasa a Afrika, yadda suke tafiyar da al'amura a kasashen Afrika. Wato wannan ka duba su wanda suke na Afrika sun gaji da wannan. To shi sa kuma in ka duba a wannan wato yakin da ake Ukraine da Russia, kasashe 16 in ka duba Afrika sun kifa wato abinda ake cewa wato Russia ne ta shiga ta je tana fasa Ukraine da tura suke fara 16 ne. Kuma babu kananan kasashe ba, manyan kasashe Alger, Angola, Togo, Morocco, Cameroon, Sudan, nage maka yanda nake kara maka bayani. In ka duba Eritrea ne kawai kasa da ita ne kawai ta zabi wato a gaskiya ta zabi yanda tura suke cewa Russia ta shiga Ukraine tana kawo matsala amma gaskiya ba haka bane a tafiyan da ake yau nan kuma wato tsaro da kuma economic da Russia take so ta ara ta kawo mama Afrika wato abin alheri ne abin amfani ne wannan kuma turawa ba su son wannan to mu a ƴan fadaje da ƴan siyasa kasan Afrika muna tsoro mu menene don turawa haka suka duba suka bude ido suka ga cewa Kaddafi yana so ya kawo abubuwa masu muhimmanci abubuwa masu alheri economical da financial a Afrika suka kashe shi
Alhaji aina na shi jami'an adawa ne na SDF tani jomburu wanda tafi armashi a bangaren da ake amfani da harshen ingilishi shi ma ya tofa albarkacin bakin sa kamar haka
wannan irin yajejjenin ba farko bake nan kamar ta tabayin wata tabayi da rashin wato a shekara 2015 ma kamar ta tabayi irin wannan yajejjenin din da rashin to ka gani wato sai ka lura cewa wato ita ɗan gwamnatin kamar wato a kowane lokaci aka dan girgiza ta sai ta kasance wato mai nuna ma kasashe wanda suke tuna cewa suna kamaruna mallakansu ne sai ta nuna musu cewa a'a za ta yi alaka kuma za ta yi yarjejena da duk wata kasar da ta ga dama to kaga dama tun can a majalisar ɗinkin duniya kasar kamaru ba ta nuna ta wani ɓangare take ba yayin da aka so mu tambaya akan cewa wane ne yake bayan wannan yaki ko ko wane ne yake da yadda ba da wannan yaki to kaga farko kenan kamar bata ce komai ba bata nuna cewa tana so wannan yaki ba kuma bata nuna cewa bata so wannan yakin ba su ta tsaya guje daya ba dai tare da cewa ta nuna wani kauna ta wani shashi ba ko kuwa wani kauna ta wani shashi ta ba
Mr. Ismail Muhammad matashi ne kuma dan siyasa ne a kasar Jamhuriyar Kamaru shi ma ga abin da yaji
to wato wannan yarjejeniyar tsaro da Kamaru ta kulla tsakanin ta da kasar Rasha musamman wannan lokaci da ake samun rikici tsakanin wato kasar Rasha da Ukraine wanda ya hada da kasashen Turai da suke goyon bayan Ukraine wanda kuma suke kira da kyamaci wato kasan Rasha sannan kuma wato dace duk wani alaka na kasuwanci da kuma tsaro da kasar Rasha shi kasancewa wannan yanayi ne kasar Kamaru ta yi sayin wannan yarjejeniya to babu makawa dole ne wannan yarjejeniya ta haifar da kura wato tsakanin kasar Kamaru da kasashen Turai musamman manyan kasashe kamar Amurka wanda mun ga irin fito wanda Chibonagi yayi wanda ya fito yayi bayani a shafin sa na Twitter cewa wannan yarjejeniya kamar ta sai da kasar wato Rasha dole ne babu makawa kamar za ta fuskanci hukunci dangane da wannan yarjejeniya da ta sai inda kuma karshe kira wato yayi nuni kamar cewa wato dama ce ta samu ga wato kungiyoyin Ambazonia wato ɗan awarin yankin English kasar kamar wato da su dauki yancin kansu sannan kuma a tabbatar da wariyar wannan yanki English guda biyu wanda zai ba su damar cigaba da wanda zai ba su damar tafiyar da tattalin arzikin wannan yanki musamman dangane da wato arzikin man fetur da yake a wannan shashi to kaga wannan ya sanya kororo Amurka zamu iya cewa a Chibonagi yana kusan muryan Amurka ne ta wani shashi zamu iya cewa Amurka ta fito ta nuna wato pushinta da kuma nunin cewa dole ne Kamaru za ta fuskanci hukunci mun san cewa kuma kasar Faransa ita kanta ba za ta ji dadin wannan yarjejeniya da kasar Kamaru ta kulla da kasar Rasha ba saboda kasar Kamaru kasar Faransa tana kan gaba jerin kasashen da suke kira da kyamaci kasar Rasha musamman mun ga irin wato rikicin da yake da kasar Mali da Faransa wato asarajiyar Mali wato ta wato sanya kusanci da kasar Rasha da kuma kasar Saint Afrique wanda mun san cewa sojojin Hayar Wagner su suke a kasar Saint Afrique suke wato kawo tsaro a madadin sojojin Faransa mun san wato irin alakan da yake wato tsakanin kasashen African guda biyu Mali da Saint Afrique da kasashen Faransa a sanadiyar wato wannan kusanci da suka samu da kasar Rasha to babu makawa Kamaru ma tana daga wato fuskantar irin wannan fushi
kasar Jamhuriyar Kamaru tana cikin tsaka mai wuya ne tun shekaru yadda suka gabata musamman ma kan yanda al'amuran tsaro suka tabarbare a bangaren yan awari masu magana da harshen ingilishin sarauniyar ingila Muhammad Awal Garba mujar Amurka daga kasar Kamaru
to sai a mana ahuwa rahoto na musamman aka saurara ba shakatawa da muka ce za a yi ba kuna fa tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kan zamu dan zakuda ku shakata kamar da muku alƙawari saurare bayan an shakata da shata din za kuma a shakata da labaran wasanni da Awal Garba
wasanni a takaice a yayin da hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru fikafu ta kwace shekaru biyu ba tare da bawa kula-kula da kasar kamaru izinin gudanar da gasar la liga ba kasancewar irin matsalolin da suka kunno kai a cikin hukumar bayan kotun mai sauraron ba'asin wasanni na kasar jamhuriyar kamaru ta bawa shugaban buga la liga na kasar gaskiya amma shugaban hukumar kwallon kafan na fikafu saidu ibrahim bombonjo ya yayi watsi da wannan al'amarin coach umaru yayi mini rashin baki akan gambarwar da take faruwa tsakanin la liga da kuma bangaren na fikafu
abun da yake faruwa a liga na kasan kamaru abun yana da karfi da gaske saboda rashin jituwa ya zo tsakanin shugaban hukumar kallon kafan kamaru shine bombo da shi da semenge shine shugaban garfin gan shine la liga da football to su samu matsala shi wannan ya dakatar da shugaban league shi kuma shugaban league kai kara gidan tas kuma ita ne take kula da sha'anin zancen duka wani shari'a da wani abin nan suka ba wa shi president din league gaskiya shi kuma wannan ya zo ya taurin kai duk da hakan dai bai yadda da abun da sai suka yi ba yau ce ya bace masa duk komai a hannu su da su rika tafiyar da sha'anin zancen ball shi kuma wancan yaki
to yanzu ya kace ganin wani abu zai kasance kenan tunda kowa da kowa ya nuna kenene akan wannan matsalar
domin FIFA sun kira duka su biyu saboda a zo a sasanta da duka zuka da suka yi wannan taron din da suka fita shi semenge yaki shi ma wancan yaki to yanzu magana na hannun mai kasa yanzu babu wanda zai yanke maganan nan kawai shi mai kasa in yayi magana domin idan da yayi magana a cikin su biyu wanda yayi wasa in mai kasa yayi magana in yaki in su gaji to zai sa masa wani takunkumi to shi yasa kace ganin shanin nan kowa ya shiru yanzu magana na hannun kawai mai kasa an kai dushe gaban mai kasa
mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru
to mun gode awal garba da kasa muka shakata da labaran wasanni yanzu kuma sai labaranmu na ƙarshe
Ibrahim a takaice Russia ta kai hare-hare ta sama babu gaggautawa a fadin kasar Ukraine ba ta wato wadda ba ta taba yi ba tun fara yaki a cikin watan Fabrairu shekarar 2022 inda ta harba makamai masu linzamin 122 da gwamnatin jirage mara matuka a cewar jami'ai a yau Juma'a hare-haren ya kashe akalla fararen hula 20 kane jikata wasu akalla 144 ba tare da lissafa waɗanda suka makale ƙarƙashin buraguzai ba hukumomin sun ce akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru jama'ai sun faɗa a yau juma'a cewa akalla mutane 20 sun mutu biyo bayan gocewar laka daga ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya afka wa yankin Kivu ta kudu a gabashin Congo wannan ya kai adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da gocewar laka zuwa mutane 60 a ƙasar Congo a cikin mako guda ana sa ran isa wata tawagar manyan jami'an Hamas a Al-Qahira a yau Juma'a inda ake sa ran za su bada haɗin kai ga shawarar Misra ta zaman lafiya domin kawo ƙarshen yaki tsakanin Hamas da Isra'ilan shirin zaman lafiyan da ya buƙaci wato Hamas ta saki waɗanda ta yi garkuwa da su tun watan Oktoba kana Hamas ɗin ko kuma a saki 'yan Falastinawa da suke hannun Isra'ila kuma a tsagaita wuta wanda zai kawo ƙarshen wannan yaƙi gaba ɗaya da ake yi wani ɗan rajin Hong Kong Tony Chung wanda ya taɓa kira ga abada yancin kai ga wannan yanki kuma mafi ƙarancin shekaru a mutanen da aka ɗaure ƙarƙashin dokar tsaron ƙasa ya faɗa a yau juma'a cewa zai nemi mafaka a ƙasar Birtaniya
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokacin sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke ruwan sabon shirin yanzu a madadin Babu Makeri da ya tani gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandu da Wamai da kuma engineer mu na yanzu ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa sai gobe idan Allah ya kai mu wassalam